sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmu Sin Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 15 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a jinda aka kwana a shari'ar kungiyar likitocin Najeriya da gwamnatin tarayya game da batun haƙoƙi da kuma umarni.
Wanda muka yi tafadi kenan da a ce mun zama da yanzu an wuce wannan matakin da ake ciki an kawo sasanci da
za kuma a sake jin rahoto kan cece-kucen da ya biyo bayan bayyana buƙatar da sake cin basukan ƙasashen waje da gwamnatin Najeriya ta yi. Kamar kowane daren ranar Laraba, yau ma Umar Tambuwal na tafi da rahoto na musamman wannan karan kan sana'ar faɗo da linzami. Ridwan Abbas kuma zai shigo da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga yi suke da labaran duniya.
Koriya ta Arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami biyu da ke cin gajeren zango a yau Laraba, wanda shine gwaji na biyu cikin ƙasa da mako guda, da kuma sabon yunkurin matsin lambar diplomasiya ga ƙasar Amurka. Sojojin Koriya ta Kudu da ke sa ido kan irin wannan harba makaman sun ce makamin mai linzami na Koriya ta Arewa mai tafiyar kimanin kilomita 800 sun ci tazarar kimanin kilomita 60 kafin suka fada cikin teku a gabar tekun gabashin Koriya ta Arewa. Ma'aikatar tsaron Japan ta ce makaman ba su shiga yankin Japan ba, kuma sun fadi a wajen yankin tattalin arzikin Japan na musamman. A cikin wata sanarwa, kwamandan Indo-Pacific na rundunar sojojin Amurka ya ce kaddamarwar yana nuna mummunan tasirin haramtaccen shirin makamai na Koriya ta Arewa. Ba bayyana kowane irin makami mai linzami aka harba ba. Koriya ta Arewa ta gwada sabbin makamai masu linzami masu cin gajeren zango tun daga shekarar 2019. Wani minista na gwamnatin riko ta Myanmar ya ce haƙƙi ne da ya rataya a kan Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da abin da jama'a ke so gabanin babban taronta na 76 da aka fara a ranar Talata a birnin New York. Myanmar ta kasance cikin tashin hankali tun bayan juyin mulki da sojoji suka yi a watan Fabrairu, inda sojoji suka hamɓarar da zaɓaɓɓiyar gwamnati. Sannan suka bita tare da ci gaba da fatattakar masu zanga-zangar adawa. Taron shekara-shekara wanda za a kammala a ranar 30 ga watan Satumba zai gana da kwamitin mambobi tara na tattaunawa kan wanda zai hau kan kujeran Majalisar Ɗinkin Duniya tare da zaɓi ga kodai mambobin mulkin soja ko kuma wakilan tsohuwar gwamnati. Dr. Sasa, ministan haɗin kan ƙasa da ƙasa na gwamnatin haɗin ƙasa na Myanmar, gwamnatin riko da aka kafa sakamakon juyin mulki wanda ya hada da 'yan majalisu da aka kora da shugabannin ƙananan ƙabilu, ya ce jama'ar ƙasar sun maganta. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Shedin gani da ido da kuma jami'ai sun ce ƙara fashewa daga harin ƙunar bakin wake ya kashe aƙalla mutane 11 a jiya Talata a babban birnin Somalia. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce wani ɗan ƙunar bakin wake ne ya kutsa cikin shagon mai shayi da aka yi da kwano, sannan ya tada rigar bam ɗin. Harin ya faru ne a kusa da wani shinge na binciken ababen hawa da jami'an tsaron gwamnatin Somalia suka saka a gundumar Wadjir, wanda ke kusa da filin jirgin sama na Mogadishu da shalkwatar rundunar tarayyar Afirka da aka fi sani da suna AMISOM. Sojoji da fararen hula na daga cikin waɗanda suka mutu, a cewar wani jami'in gwamnatin Somalia da ya nemi a sake sunansa saboda ba shi da izinin magana da 'yan jarida. Ƙungiyar mayaka ta Al-Shabab ta ɗauki kai alhakin harin. Haka zalika Prime Minister Somalia Muhammad Hussein Rabel ya yi Allah wadai da aikin dabbanci da ƙungiyar Al-Shabab ta yi. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta shigar da buƙatar gaggawa ga wani alƙalin tarayya, tana neman da ya hana jihar Texas ta kudu maso yammacin kasar aiwatar da sabon dokar da ta hana dukkan nau'ukan zubar da ciki a jihar a cikin takardar bukatar mai shafi 45 da aka gabatar a yammacin jiya talata a kotun gundumar tarayya ma'aikatar shari'a ta bayyana da hujjojinta na cewa an tsara sabuwar dokar ne wacce aka fi sani da dokar majalisa ta dattawa ta 8 dan hana mata yin amfani da ƴancin su na tsarin mulkin ƙasa dan samun zubar da ciki bukatar gaggawar ita ce mataki na biyu na doka da gwamnatin Biden ta dauka akan jihar ta Texas kan sabuwar dokar bayan shigar da ƙara a makon da ya gabata tare da ambaton dalile guda na dokar sabuwar dokar wacce ta fara aiki a ranar 1 ga watan Satumba ta haramtar da zubar da ciki a mako na 6 da daukan cikin wanda abokan hamayya suka ce abu ne mai wuya mace ta iya tantancewa idan tana dauke da ciki a wannan lokacin koda kuwa ta samu cikin sakamakon fyaɗe ko kuma na asali a yayin da nau'in annoba ta delta na COVID-19 ta mamaye Vietnam a cikin watanni biyu da suka gabata lardunan tsakiyar kasar sun jure da tsauraran matakan kulle har zuwa yau ya zuwa ranar talata kasar ta sami adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar kusan mutane 624 da 547 da waɗanda suka mutu da suka kai 15,660 a cewar cibiyar bincike na cutar COVID-19 a jami'ar John Hopkins duk 'yan kasashen waje da na cikin gida sun yi ta korafin cewa an yi amfani da kayan abinci da na ruwa saboda rashin takaita zirga-zirgar ababen hawa waɗanda aka fi sani masu jigilar kaya lokacin da aka samar da cikakken kulle kwanaki 3 kafin a fara amfani da dokar mutane sun yi sauri don yin saye-saye a kasuwannin cikin gida a ranar 22 ga watan Yuli gwamnati ta ba da umarni na 16 sanarwar hukuma don bin umarnin zaman gida a birnin Danang na bakin teku a ƙarshen sabon umarnin mazauna garin ba za su iya barin gidajensu ba an rufe kasuwanci da ba shi da muhimmanci an dakatar da jigilar abinci an hana mazauna fita daga birnin na Dangan ba tare da izini a rubuce ba
Yusuf Aliyu Harande aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kuma za mu fara ne kan shari'ar kungiyar fitoci da ke zargin gwamnatin Najeriya da kasa biyan bukata da kuma kin cika alkawari. A ɗaya bangaren kuma da ita gwamnatin mai zargin 'yan kungiyar da kin bin umarni. Hawwa Umar Gareki.
Kotun sasanta ma'aikatan da ta cika makil da likitoci da ma'aikatan jinya don sauraren shari'ar da ke daukan hankalin 'yan Najeriya inda lauyoyin bangarorin biyu suka tafka muhawara mai zafi. Lauyoyin da ke wakiltar gwamnati sun buƙaci kotu ta bayyana cewa likitocin masu neman kwarewa sun saba umarnin kotu saboda kin amincewa da janye yajin aikin kamar yadda kotu ta ba su umarni a ranar 23 ga watan Agustan 2021 yayin da su kuma lauyoyin da ke kare likitocin shin jagorancin Feni Falana suke kalubalantar hurumin kotu na ayyana cewa a hukunta wanda ya shiga yajin aiki ta hanyar kin biyan sa albashi.
On the 23rd of August 2021, the federal government filed a motion ex parte.
Lauyan gwamnati Tochukwu Maduka ya ce akwai yarjejeniya da dama da aka cimma tsakanin gwamnati da kungiyar likitocin da suka hada da umarnin da kotu ta basu na janye yajin aikin da suke ciki wanda ya ce kungiyar likitocin suka yi birista umarnin sakamakon haka suka buƙaci kotu ta yanke musu hukunci daidai da laifin da suka yi.
We've now agreed that we would like to come back on Friday to report the efforts we have made. There is an agreement that was not signed by our client. We studied the agreement for
participating in the industrial action. Zababben shugaban kungiyar likitocin Dr. Godiya Ishaya ya ce tun farko da an yi abin da ya dace da ba su kai ga shiga yajin aikin ba.
Abin da zai biyo bayan sasantawan ne ɗan Najeriya za su sami bayani a kai. Dama abin da muka yi ta fadi kenan da a ce mun zama da yanzu an wuce wannan matakin da ake ciki an kawo sasanci daga wannan dalilan da suka sa muka shiga cikin wannan yajin aiki.
Bisa ga dukkan alamu bangarorin biyu za su sasanta. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hauwa, har yanzu muna Najeriya inda za mu sake kawo muku rahoto kan sake ciwo bashi daga kasashen waje da gwamnatin Najeriya ke sanyi da kuma cece kucin da ya biyo baya. Wajin Dauda gare ki.
Wannan wasiƙa da shugaba Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar dattawa na nuni da cewa wannan bashi da ake so a ciwo za a toshe gibin kasafin kuɗin shekara 2018 zuwa 2020 ne da shi domin an samu karewar tattalin arziki a wannan ɗan tsakanin fiye da kima. Shugaban ƙasa ya ce za a aiwatar da manyan ayyuka ne da waɗannan kuɗaɗe.
Total sum of USD American dollars 4,054,476,863 plus euro 710 million.
Anan shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ne yake fadin yawan kuɗaɗen da za a karɓo da suka hada da dalar Amurka biliyan 4 da euro miliyan 710 wanda ya kawo jumlar bashin da ake bin Najeriya a yanzu ya kai naira trillion 33 wato dala biliyan 87. Amma ga sanata Abdullahi Adamu, majalisar dattawa tana da hujjar amincewa da waɗannan basussukan.
A lokacin da shugaban kasa ya kawo takarda na wani bukata na cin bashi wanda suka danda tun abin da zai mai kuɗi wanda aka yi na ƙarshe kai mai hutu akan tsaro ne aka za inganta samuwar makamai da samuwar hali wanda yake ƙarfafa sojojinmu gwiwansu zuciyarsu abubuwan da ke sa ka sun fi suka iske addaban aikinsu a magance musu su wani shi ne okay na wancan haka nan kowane kuɗin da a nema kowa cikin tsarin kasafin kuɗi na yi na kuna yau da kullum na shekara-shekara kowane in dai za a fuka shankuli daga majalisa za ka yi zagon wani tarayya ta fi dalili ba ta uzo daga zakaban kuɗi ka za kawai ba dalili ba.
Duk da ayyukan da mahukunta ke cewa suna yi da kuɗaɗen da ake karɓowa da sunan bashi, malamin tsangayar tattalin arziki a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Professor Muntaka Usman ya tsokaci akan batun yana cewa
inda basu suka nan da ake ci ana sa su a hanyoyin da za su tafiyar da tattalin arziki akan ko harkar ilimi ko harkar lafiya wanda za ya inganta tsarin cewa wasu kasashen ba su rika zuwa nan suna kawo kuɗaɗen su to da wannan za a iya cewa za a iya. Amma a halin gaskiya matsayin mu na ɗaliban ilimi akan fannin tattalin arziki mun san wannan bashi da ake ci zai haihuwar ma kasan matsala nan gaba.
A yanzu dai bashin da ake bin Najeriya ya karu da naira trillion 20 tun shekara 2015 da gwamnatin APC ta hauka ragar mulki wanda ya kawo jimlar naira trillion 33.1 ya zuwa watan Maris na bana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Kwado da linzame wata sana'a ce da ɗaruruwan 'yan arewa musamman matasa suka yi kane-kane a cikinta domin dogaro da kai a kudu maso yammacin Najeriya ciki har da birnin Ibadan a jihar Oyo. Na ziyarci wasu shagunan yin kwado da linzame a unguwar Sabo Ibadan inda ni tattauna da wasu masu yin kwado da linzame.
Dai sunana Ibrahim Babangida, aikin mu shine aikin hannu wala aikin kwado da linzame.
Tun wace shekara ka fara wannan aiki na kwado da linzame?
Eh to gaskiya akalla ba a sara ba dai aikin nan mun fara shi zan iya cewa na kai shekara 115 ina wannan sana'a.
A wani gari ka fara wannan aiki na kwado da linzamin?
Eh to gaskiya dai ni dai a nan garin Akade ne, to a nan garin nake aiki amma shauran abokan aikin mu mafi yawancin su sun zo ne daga arewa.
Me ba ka sha'awar shiga wannan aiki?
Abin da ya ban sha'awar wannan aikin gaskiya wannan sana'a ce wanda muka taso muka ga tun iyaye da kakanni suna yi kuma muka ga Allah ya albarkace ta sana'a ce wanda insha Allah in dai ka rike ta da gaskiya za ka rufa kanka su yi hakkar kwa wanda naka su
kana son ƴaƴanka su gaje ka ga wannan sana'a ta kwado da linzami
eh to alhamdulillah ina son ƴaƴana su gaje saboda ni na san albarkar da take cikin ta saboda hagu ba ina kanta da shi nake ciyar da ƴaƴana da iyali na gaba daya har daukan dawainiyar makarantar su
ka taba yin wani abu a cikin wannan sana'a wanda ba za ka imanta ba
ni ko na abu abubuwa ma tunda a wannan sana'a ita a cikin ta ne aure ko a gaskiya kuma na haifu ina da ƴaƴa kuma a cikin wannan sana'a na dauki nauyin makarantar su to ai na abu wanda yake muhimmi wanda ba zan manta shi ba a rayuwata
bayan wani abin da kai wanda ba za ka manta ba menene za ka gaya mu masu saurare cewa shine dadin wannan sana'a
dadin wannan sana'a dai gaskiya sana'a ce mai rufin asiri wanda ba ka da fargaba duk lokacin da ka fito gurin sana'a kana sa ran insha Allah za ka samu abin da za ka rufa kanka asiri har ka rufa wani na ka asiri
ko su kalubale da matsaloli da kuke fuskanta game da wannan sana'a ta kwado da linzami a nan Ibadan
game da abokan da muke sana'a da su bamu da matsala ko daya daga cikin sai dai inda muke radan samun matsala kadan shine gurin wanda muke siyan zararrukan aikin wani lokacin zararrukan nan sukan dan bamu matsala mukan samu dan sabani da masu aiki saboda kaga zararrukan da muke siya ba wai mai sauki muke nema da tsadar da muka saba siya haka muke siya amma mafi yawanci sai mu siya wasu kalolin sai kai amfani da shi mai kaya ya tafi da shi kwana daya biyu sai ce zaran ya bata mai kaya to muna da korafi a wannan abun nan din muke so da Allah ga masu saurari muke kai kukan mu ga kamfanonin da suke yin zararrukan nan in Allah ya sa wannan kukan namu ya kai gare su ya kamata su daukan mana mataki saboda in aka ce mu ba ma samun aikin to su ma kansu kamfanin su ma dole za su samu karancin kwastomomi
ina kuke samun wannan zari da kuke dinkin kwaduna da shi
to muna zuwa can anguwar bari akwai anguwar da ake ce okay part can kasuwa anan muke zuwa muke siyo zara
anan cikin birnin Ibadan
anan cikin Ibadan
sunana Musa Tsoho ina yin aikin kwado da linzami
yanzu a yini kana wa riga nawa kwado da linzami
ina yin riga guda daya yayin ina yin riga guda daya
tagwa
ita kuma nakan yi guda kananan ayyuka ne
yanzu kamar wannan riga da ni gani hannunka nawa kake mata kwado da linzami
to wannan ina yin shi akan 4000 wani kuma yana ba da naira 5000
kamar tagwa can fa
kuma nakan yi shi 1100 ko na guda daya saboda shi karamin aiki
ko wace irin kala zare kai amfani da ita dan naga akwai kala ruwan goro akwai kalan madara akwai wani jajjaga sunan dai har da blue
ko wani irin zare muna sawa mutun akan ra'ayinsa domin mu muna bin ra'ayin wayanda suka kawo mana aiki da irin zaren da mutun yake so mu sa masa shi za mu sa masa
kuma duk farashin su daya
duka farashin su daya
amma so da masu riguna ko taguna waɗanda kuke wa dinki suna zargin cewa suna biyan ku kuɗi ku sa musu original din zare amma sai ku sa musu wanda ba original ba wanda ke saurin kekewa
eh wannan ba daga laifin mu bane daga laifin company ne
to kafin ku saya ba ku san da cewa shi na kekewa ba
eh ba mu sani ba wani kuma mun san yana yin zabau saboda
amma sai kuɗin emergency
eh to ai saboda kaga mutun ya ce ga irin wanda zaka samar kuma kai ka canza ra'ayi ka ce ka sa masa wani kala ya ce a shi kala wannan yake so shi kuma company sai suna yi mana zaran da yana zuba to mu kanmu muna jin haushin wannan al'amarin sakamakon saboda mutun ya ba da aikin sa kuma an sa masa dare wanda zai bata masa kaya kaga ba za mu ji dadi ba shi ba ko mai kaya ba zai ji dadi ba
kuna yawa masu tufafi bayani kafin ku sa musu wanda ke lalata musu kaya
da yawancin mutane wani in yace kamar a sa mar brown za mu iya sa da shi to wannan brown din ba shi da kyau sakamakon saboda company ba sa yin sa da kyau kamar irin su deep blue su light blue su green duk mun san wannan suna zuba amma mun ban da wannan ko wanda kalar dare idan muka sa mu insha Allah za ka ji dadin abin da muka yi ma kuma za ka dawo gobe
yanzu irin wancan kore kore bai zuba
wannan koren da kake ganin shi shi ma yana zuba amma mutum yace yana so mu sa masa he mu sa masa amma kafin mu samar muka mun bayani ku ce wannan daren da ka gan shi yana zuba
kamar kwana nawa kike doka kafin a wanke shi ya fara zuba
ai wani ana dinkawa da ka gama da ka je ka ba mai kaya ishe zai kai dry cleaner ya wanke shi to a lokacin ma kafin mai kaya ya fara sawa zaren zai fara zuba
to idan haka na faruwa wannan bai rage ma wannan kasuwa ta ku armashi
yana rage mana kwalitin aiki sosai sakamakon kai ne ka siyo kayan ka kana so kai ado kuma ka kashe kuɗi kuma ka zo bukata ba ta biya ba kaga dole zaka ga wannan al'amarin bai ma dadi ba
ko akwai wani mataki da kun ka doka domin ganin cewa wannan abin bai ci gaba da faruwa ba
to ba wani mataki da muka dauka sakamakon saboda mun yi kokari mu samu number company mu kai musu koke akan su gyara mana abin sana'ar mu kuma bamu samu damar hakan ba
sunana Abubakar Mika'ilu dan haife na garin Yabawa Jibril Local Government a cikin Kano State kenan gurin da na koyi wannan sana'a kenan
to me ba ka sa ka dawo nan Ibadan ka ci gaba da yin kwado da linzami
ita harkar nema duk inda Allah ya kai ka ba ka iya cewa ba za ka je gurin ba Allah ne ya alƙawarin abinci na yana nan garin Ibadan shine isa na kasance a garin Ibadan nake ci gaba da wannan sana'a ta
yanzu a can jihar Kano nawa kake wa babban riga kwado anan kuma Ibadan nawa kake wa babban riga kwado
a can Kano mukan yi kwado da linzami misali naira 3000 sannan kuma anan mukan yi shi naira 4500 zuwa 5000
to idan tago ne fa ko tago taguwa.
Tama taguwa mukan yi a can 800-700 zuwa 1000 a nan kuma mukan yi 1000 zuwa 15.
Wato dan tashin farashi shi yasa ka dan ma zo zuwa nan Ibadan ko?
Eh to dalilan da na ga amma dai shine na farko dai inda Allah ya tsaga mutum zai ci abinci a wurin shi dai shine. To amma ka san yanayin yadda kasan mu situation din ta yake mukan ga wasu abubuwa da dama sukan tsauki musamman arewacin Najeriya kan kudancin Najeriya.
Ka taba koya ma wani wannan sana'a ta kwado da linzami?
Ayi ganin gaskiya na taba koya ma wani.
Kamar mutum nawa ka koyawa?
Na koya mutane sun kai misali 5.
Ba mu sunayen kadan daga cikin su.
Akwai Salisu Muhammad a cikin su, akwai kuma Dayyabu, akwai Ibrahim
Alhassan. Na kwado da linzami yake.
Wannan sana'a tana biyan bukata?
Alhamdulillah tana biyan bukata sosai yanda ya kamata. Ana yi abubuwa masu dama da yawa. Dan gaskiya wannan sana'a ta rike ni yanda ya kamata. Wannan na rike ta na bata gaskiya haka ta rike.
Ka taba yin gida da aure cikin wannan sana'a?
A'a ban taba yin gida ba amma na taba yin aure.
To ka taba sayan mota cikin wannan sana'a?
A'a ban taba sayan mota ba. Dan Allah ne bai ka lokacin sayan ta ba tukun.
Ka taba sayan filin gida cikin wannan sana'a?
Eh na taba sayan.
Ka taba tunanin ka sake wata sana'a ka bar ta kwado da linzami?
A'a ba na yi saboda alherin da ke cikin ta. Suna na Kamisu Abdullahi.
Me ya batun kwado da linzami a nan Ibadan?
Batun kwado da linzami a nan Ibadan shi dai mu ce alhamdulillah. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala. Mu kwado da linzami a nan ba abin da bai mana ba. Kuma muna ci muna sha a cikin sa. Kuma muna tafatawa mun wadata a cikin sa. Har mun yi gidajen mu kuma mun yi dai abubuwa dai da dama.
Bayan nan jihar Oyo. Ka taba zuwa wata jiha kai kwado da linzami?
A'a ban taba zuwa wata jiha nayi kwado da linzami ba tunda na baro Kano a nan nake kuma har yanzu ina nan. Kayan Yarabawa irin su ofi din muna yin kwado da linzami a irin jikin su gaba daya. Da kuma irin yadi haka kaman wancan din can shi ma duk muna yin su wanda ake kira Oshupa duk muna kwado da linzami a jikin su.
A post party da Yarbawa yake yi a cikin tufafin har da wani wando ana mishi kwado ana kira ne gambari ko tobe. Kana yi mishi kwado
duk wani kaya da Yarbawa suke sawa dai sun kawo hi nan ba wanda zai gagare mu kowanne muna iya yin kwado da linzami a jikin sa komai girman sa.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Yanzu kuma ga Rigon Abbas da labaran duniya.
Wasanni a takaice. gwamnatin din Black Star City a Kano jiya ya mika safin fatan alhaji da kungiyar da kuma sauran jami'ai a cikin wani sako ban kwana da an kayada a dandalin sada zumunci hukumar kwallon kafar Ghana ci ta sallami Akuno daga aikin sa a ranar Litini tare da mataimakan sa su biyu David Duncan wanda dan Ghana ne da Patrick Griveras dan kasar Dutch bayan mugunyar rawa da sankataka mai mummunan sakamako shan kashi ci daya da nema a hannun Afirka ta Kudu a zagaye na biyu na wasannin fidda gwani na gasar cin kofin duniya a Johannesburg yayin sanadin korar tasu Akono ya fada akan dandalin sa na Twitter cewa na godiya ga shugaban Nana Addankwa Akufo-Addo da ministan wasannin motsa jiki da tsohon mai gidana Kwesi Appiah da shugabancin hukumar kwallon Ghana da waɗanda duk na yi aiki da su da ma ƴan wasa da duk yan Ghana game da damar da sun kabani in gwada kamallu daina na yi wa kowa fatar alheri na gode Ghana Director Sadarwa na Class of Oko Kwame Paradu ya yi kira ga magoya bayan klubin kwansu da kwarkwatar su surun tuma zuwa filin wasan Accra su goya wa klubin baya a wasan ta na farko na campaign dinta na CAF Champions League Haas za ta kara ne da CI Kamsar na kasar Guinea a CAF Sports Stadium a zagaye na farko na wasannin share fage na wannan campaign kiran na Mr. Opare-Addo ya iso ne bayan Haas ta sha kashi a wani wasan sada zumunci da kuma shirye klubin a hannun ASCO Dakara na kasar Togo da Accra Hearts of Lions wannan shanka ya jefa magoya bayan klubin cikin wani hali na walawala ko da yake ba wani wasan jan ido ne ba amma Director Sadarwan yana kira ga magoya bayan klubin su kwantar da hankalin su kuma kada su tsorata da komai kada ku tsorata don kai da muka sha hannun ɗan kasar Togo da Accra Hearts of Lions a ranar Lahadi Opare-Addo yace wannan kai wani hannun kamar sanda ne ga Hearts of Oak yace sakamakon wannan wasa baya nufin cewa klubin bata shirya wa gasar ba ɗan mun wai ga UEFA Champions League kuwa za mu iya ganin maimaitawar wasannin ƙarshe na shekara ta 2005 da 2007 na Champions League din inda Liverpool da AC Milan za su soma wasan farko na gasar ta shekara ta 2021 da 2022 a wasa mai daukar ido a Anfield yau Liverpool da ake walakani da Reds na kokarin doki turai ne karo na 7 bana yayin da Milan ke kokarin darewa kan wasan na turai karo na 8 da wannan muka iso karshen labarin wasannin Radwanul Lamukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
Korea ta Arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami biyu da ke cin gajeren zango a yau Laraba wanda shine gwaji na biyu cikin kasa da mako guda da kuma sabon yunkuri na karin matsan lamba ga gwamnatin Amurka a bangaren diplomasiya wani minista na gwamnatin riko a Myanmar ya ce haƙi ne da ya rataya akan majalisar ɗinkin duniya ta amince da abin da jama'a ke so gabanin taranta na 76 da aka fara a ranar talata a birnin New York haka zalika an ji cewar shaidin gani da ido da kuma jami'ai sun ce ƙara fashewa daga harin wani kunar bakin wake ya kashe akalla mutane 11 a jiya talata a babban birnin Somalia waɗanda suka shaida lamarin sun ce wani ɗan kunar bakin wake ne ya kutsa cikin wani shagon mai shayi ya kuma tada bam ɗin
kuma su sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tana gabatar da shirin da Julie Davis Reisha wacce ta hada da kuma injiniyan mu ne yanzu ni Ibrahim Kalma ci garba ce muku fatan alheri wassalam